Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu, a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki ya leƙa Jamhuriyar Nijar, inda muka tattauna akan irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maraɗi ke fuskanta na ƙarancin jini a bankin jini na asibitin, musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da buƙatar jinin domin ceto rayuwarsu. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alƙawari a wannan satin za mu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu. Madam Nafi'u Razina Magori, ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karɓar haihuwa a asibitin, ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu, duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Kamar wani irin bayani zaki yi game da sha'anin da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa?
Mu dai da yawanci babban matsalar da muke samu, wasu mata ne an kawo su a nan likita, sai sun galabeta, sun gashi, sun sha wuya, sannan ake kawo musu. To wani lokaci ana iya kawo mace ba ta da isasshen jini, kuma wani lokaci waɗanda za su rako su tsohi ne. Kuma babban matsalar da muke fuskanta, matan in sun zo aka neme su jini ba a samu, sai su ce duk yawanci mazan sun ta diga ba masu gari. Ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya, ta yi ta rashin lahiya, in ta matsu ne za ta taya gidan uwayenta su ɗauko ta su kawo ta. Yanzu in ta zo a galabaice, kafin a ce a shiga na a hotana a nemi jini, tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun kira babbanmu mun kwatanta mishi, shi ma ya yi kira wanga major na labu. In ya kira major na labu, wannan lokaci major shi zai kira donor na cikin gari in an samu
masu bada.
In kuma ba a samu ba, in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resus negative, wani lokaci sai dai a tura su Maraɗi.
Akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma masu kasalwanta saboda rashin jini
sosai ma? Wani lokaci abinda ke sa mata na galabaita kuma mace sai ta ji naƙuda ta shige ɗaki ta aihu.
Wannan ana aihuwa gida
sosai ma? Matan ƙauye suna aihuwa gida, in suka shige ɗaki suka aihu jini ya ki tsayawa. Kafin a ce a ɗauki mace a kawo ta likita, ai ta sha wuya. Wannan ma in aka zo kafin a ce a samu jini a sa mata, wani lokaci ma rasa matan miki. To in an yi katari an riga an aihu ne aka samu a nemo rashin jinin, ana iya rasa mace a bar yaro. Kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna. Tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta ɗuka ba ta ɗuka ba. Kamar yanzu in sun je wurin awo, ai duka ana kwatanta musu. Na farko a zanke kwana cikin sange, in ba gidan sange macen ba ta shiga maganin sauro, macen ba ta shiga sange ba ta yi ta yawan masu sara, shi kanshi yana tsotse jini. Kuma ana kwatanta musu ku zanke cin abinci mai gina jiki. Wani lokaci macen ba ta samu mai kama mata, in kai kadai ne cikin gida miji ya ta yi duga, baka da shi yau baka da shi gobe, duk irin yanda kake so ka sayi ka ce, in baka da kuɗi ai ba kai. Kenan nan ma sai an samu maza sun zanki kama. Bayan haka nan akwai fayar da ake badawa, wannan jijiyar magani na ƙarin jini wajen awo. To ga matan da ba su sani ba, in an ba su wasu cewa suke wai in sun sha babban yaro suke yaro busuwa yake wurin aiwa su, alhali ku ba haka nan bane, waki ya ga danshin babba
suna ganin wajen haihuwa za su sha wahala.
Kwarai ku gani suke in suka ɗauki wannan fayar suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aihuwa su kasa aihuwa shi, ba haka nan bane. Kenan duka
shi jini ne yake ƙarawa ba girman
yaro, shi jini ne yake ƙarawa inda ba a sha shi ba. Ga abin da ya kamata ka ci, baka same shi ka ci ba, kuma baka sha fayar ba. Kenan dole mace ta faɗa rashin jini duwayen ta ku.
Waɗannan irin mata ne betin rashin zuwa awo da rashin zuwa likita duk lokacin haihuwa suka fi samun wannan matsala, masu ƙaramcin shekaru ko kuma waɗanda suka ji masu na haihuwa ko kuma ƴan tsaka-tsakiya?
Ba wanda ba a samu, amma dai yawanci masu ƙaramcin shekaru sun yi samun irin wannan matsala, saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su, ba komai suka sani ba.
Kamar ƴan shekara nawa aka yi samu sun galabaita ko sun sha wahala?
To kamar mu ɗauki misalin kamar ƴan shekara 17, duk yawanci sun yi yawan samun irin wannan matsalolin saboda ba su san ba riski ɗin da suke ɗauke da shi. Su dai suna ɗauke da cikin ne. Wani lokaci aihuwa warinci, wani lokaci aihuwa ta bici. Kuma in suka ji kamar tsohin mata suna hure musu kwana irin wannan a ce ka sha magani wannan na ƙarin jini yana busa yaro da sauransu dole su ji tsoro su ji.
Za ki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohin mata dai waɗanda lokacin su ya wuce kuma suna ƙoƙarin su ɓata na baya.
Sosai ma muke samun irin wannan. Tunda ko naƙuda ma mace ta zo naƙuda likita wani bi tsohin matan nan su ne ke kawo mu cikas saboda mace duk irin yanda take naƙuda ba ta da ƴancin ta taho da kanta gidan likita wani lokaci sai uwan miji ta bada izini koko sai uban miji ya ce a taho sannan za a taho duk irin yanda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su bada izini ba ko miji ai ba ta iya tahowa wani lokaci in dai ta mutsi ne sai ta tafi gidansu waye suka
wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta
ni shawara da ke gare ni ya kamata a ce mace in tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta ya kamata a ce kowa yana bata kariya da kula ta musamman wanda ya dace kamar bangaren uwan miji da abin da ta gani wanda ba daidai ba ita kanta mace in ta je likita ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abin da kika ga wanda biki yarda da shi ba ki yi kokari ki dawo gidan likita kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwan miji ce in kuna gida guda ko ita ya kamata ki gaya ma in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci tunda duk yawanci tsohon matan nan mi suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abin da take ji cewa ake raki ne kenan kamata yi duk irin yanda mace ta zo ta ce ga abin da take ji a doko ta a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri su kuma masu gidaje su ma haka kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau matarka in tana da juna kular da kake bata ka rubunya ta kenan in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkan mata za su rage
to karshe wani sako gare ki ga al'ummar mayayi da kewayi akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata dake da juna biyu da kananan yara
shi dai kamata yayi a ce mace daga inda ta ji wani abu wanda bai dace ba ai kokari a kawo ta likita saboda in ta galabaita da kila ake samu a kwabata amma in aka zo da sauri kuma menene za a magance shi da wuri
ana yawan samun matsala wani lokaci daga ku masu kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kun kwagire su sun iske madan mara kirki da dai sauransu kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a me yasa ake samu wannan matsala
to rashin fahimta ne saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake kuma shi kadai da yake ji me yake ji kenan duk irin yanda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi gani za ya amshi lahi ko kuma kana iya ka kawo dan malatinka ka isko ana bisa wani kahin a zo kai ka masa tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take dan malatin shi ya samu lahiya
wasu lokuta suna cewa ko kuna kwagirar sa haka da sauransu ana haka
ba a kwagira shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake duk irin yanda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar juna
yanzu karshe me zaki ce mun bangarorin biyu
hakuri shi dai ne ya dace mu da juna tunda mu likitoci in ba ɗan malati mu ba wata tsaya ba kuma su ma kansu ɗan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka ga mu hakuri ne ya kamata yi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya
asai da ke kace duniya ana ta wani tarihi ba ana rawa